Masu kallonmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma tun adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 12 ga watan Juma'a akhir na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 15 ga watan Janairu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallemo, babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Nasir Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Bakamakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayinsa da su yi addu'a, kuma ya yi musu alkawarin amsar addu'arsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ce, idan bayina suka yi maka tambaya game da ni, to ni kurkusa nake, kusa nake, ujibu da'wata da'i, ina amsa addu'ar mai addu'a, idha da'ani, idan ya roke ni, falyastajibu li, don haka su ansa nawa kiran, wal yu'minu bi, kuma su yi imani da ni, la'allahum yarshudun, domin su samu shiriya. Hakanan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum allazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ubangijin ku yace, ku roke ni in ansa muku, lalle waɗanda suke yin girman kai ga barin bauta min za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu. To waɗannan ayoyi ne na Alkur'ani da suke nuna alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana na zai ansa musu addu'a su idan suka roke shi. Kuma wani lokaci bawa yakan yi addu'a ya kuma cika sharuɗin yin addu'a, ya kuma guji dukkan abubuwan da aka hana, wato ya zanto aka hana shi ya aiwatar a cikin addu'arsa, amma kuma ya ga jinkiri wajen karɓar addu'arsa. Me yasa Allah subhanahu wataala yake jinkiri wajen karɓar addu'ar bawa wani lokaci? Shin wannan yana da alaka da alkawarin da yayi bai cika ba? Hashalillah, Allah bai taba yin alkawarin da bai cika ba. Inna Allah la yukhlifu al-mi'at, Ubangiji baya saba alkawari. Don haka mumini ba zai taba kawowa cewa Allah ya masa alkawari ba kuma ya saba masa alkawari. Wannan ba za ta yi ba ta dursu a cikin zuciyar wani mumini. To amma dan menene wani lokaci ake ganin jinkiri wajen karɓar addu'a? Na farko, Ubangiji subhanahu wataala abin da ya kamata mu sani shine, na farko, Ubangiji subhanahu wataala yayi maka alkawarin ka roke shi zai ansa maka, amma ba wai yayi maka alkawarin cewa ga lokacin da zai amsa maka ba, ko kuma kai lokacin da kake so zai ansa maka, zai ansa maka kuma akan abin da kai kake so ya ansa maka addu'ar akansa zai ansa maka ba. Ubangiji zai ansa maka addu'ar ka, amma ba da sharadi na cewa lokacin da kai kake so ba, ba kuma da sharadin abin da kai kake so ka ga ka samu ba shine zai ansa maka ba. Wanda babu wannan alkawarin tsakaninmu da Ubangiji, cewa idan muka yi addu'a Allah zai ansa mana addu'ar a sanda muke son mu ga ansar, babu wannan alkawarin tsakaninmu da shi. Kamar yadda babu alkawari tsakaninmu da shi idan muka roke shi abu kaza kuma wannan abin da muka roke shi dole shi zai bamu. Saboda haka Ubangiji Subhanahu wataala yana amsawa bawa addu'ansa sanda ya ga dama ba sanda bawan yake so ba. Yana amsawa bawa addu'arsa akan abin da ya ga dama ya bashi ba akan abin da bawan yake so a bashi ba. To wajibi ne mu rike wannan, mu sa wannan a cikin zuciyarmu. Mu sani cewa Ubangiji Subhanahu wataala shi yake zabi da kansa. Ba bawa ne ke zaba masa ba. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah ce Ubangijinka shi yake halittar abin da ya ga dama, wa yakhtar kuma yake zabar abin da ya ga dama. Saboda haka Ubangiji ba bayansa ne suke masa zabi ba, ballantana kai ka ce ga abin da ka zaba kuma Allah bai baka wannan ba, ya haka ta faru. Ubangiji yana yin ayyukansa da hikima. Hikimomin Ubangiji Subhanahu wataala suna tattare da dukkan ayyukansa. Ba dalle ne dukkan wani abin da kai kake so ba ya zanto akwai wata hikima a cikin sa yayin da aka baka wannan abu. Saboda Ubangiji Subhanahu wataala lokacin da zai baka abin da ka bukata akwai hikimar da ta sa ya baka. Haka nan lokacin da ka rasa abin da ka nema akwai hikimar da ta sa bai baka ba. Sannan abu na biyu da zamu sani shine Ubangiji Subhanahu wataala yayin da ya baka, yayin da ya anshi addu'arka ya baka, to ya ansa maka addu'arka, ya yi maka kyauta. Yayin da ka ga baka samu abin da ka roka ba, to ka sani a wannan yanayin ba Ubangiji ya anshi addu'arka ya kuma yi maka kyautarsa. Wato bayarwarsa kyauta ce, hanawarsa ma kyauta ce. Bawa mumini da ya yarda da Allah Subhanahu wataala cewa shi ne yake da cikakken ilimi da cikakken hikima kuma ya san abin da ya halitta da maslahar da take tare da shi. Saboda haka in ya yarda da wannan to zai yarda cewa komai na Allah Subhanahu wataala gare shi baiwa ce. Bahaushe yana cewa wani hanin ga Allah baiwa ne, to duka hani ma akwai wata baiwar da take ciki, ba lalle kai bawa ka san ta ba. Ubangiji Subhanahu wataala yana cewa kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yake cewa an wajabta muku yaki amma ba ku san hakan. Wa huwa kurhun lakum, yakin ba abu ne da kuke so ba. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, amma akwai war ku ki abu wanda kuma shi ne alkhairi gare ku, akwai yiwuwar kuma ku so abu wanda sharri ne gare ku. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shi ya sani ku ba ku sani ba. Saboda haka Ubangiji Subhanahu wataala shi ya san abin da yake alkhairi gare ka, dan haka in ka roke shi wannan abin yakan iya ya baka. Shi ya san kuma abin da yake sharri ne gare ka in ka roke shi ya hana maka wannan abin domin ba za ka ga alherin sa ba. Domin shi ya san wannan kai baka sani ba. Allah ta ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, yanzu wanda ya halitta a ce bai da ilimi, bai san abin da kuma ya halitta ba. Tunda shi ya yi mu, shi ya san abin da ya yi, kuma shi ya san komai da ya danganci maslahar mu, ya san abin da zai yi mana alkhairi, zai zama mana mai amfani a rayuwar mu ta duniya da lahira, shi ya san abin da zai cutar da mu. Don haka yayin da ka nema ya baka, to wannan baiwa ce daga wajensa. Yayin da ka roke shi da zuciya daya ya bai baka ba, to ka sani a cikin wannan rashin baka din akwai alkhairi da kai baka san shi ba. Misali kamar uba ne da ɗansa da yake so, yake kaunarsa, sai uban nan yaron nan sai ya zo ya nemi ubansa ya bashi alewa. An san yadda yaro yake son alewa, duk wani kayan zaki abin kwaɗayi ne a wajen yaro ƙarami, sai ba na alewa. Shi kuma uba ya san cewa wannan alewar tana iya tasabbaba masa wani abu, saboda wani bayani da yake da shi daga likitoci cewa ɗan nan naka akwai abin da jikinsa baya so, shi ne abin da ya shafi alewa. In yana sha zai iya samun wasu matsaloli na fatar jiki ko na yanayin jiki da sauransu. yana da wannan ilimin da shi ya rabbe da shi a lokacin yayin da yazo ce ba ni alewa baban sa ya hana shi babu shakka yaro ba zai ji dadin an hana shi alewa ba musamman ma yana ganin uban sa din nan zai iya bashi duk abin da yake bukata saboda soyayyar da yake masa amma yanzu ya nemi alewar sa ya hana shi shi uba ya san rashin bawa yaron nan alewar shine kyautatawa yaron shine rahama ga yaron amma shi yaron bai sani ba zai ga cewa abin da yake so ba a bashi ba wallahi almasalul a'la to ubangiji subhanahu wataala ilimin da yake da shi dangane da bawan sa da abin da ya dace da bawan sa da abin da bai dace da bawan sa ba ba a kwatanta shi ko kusa da ilimin da bawan da uban nan yake da shi game da abin da dan sa ya dace da dan sa da abin da bai dace da dan sa ba amma duk da haka akan duk mai hankali yakan hararo hikimar da ta sa uban nan ya hana dan shi abin da yake so lokacin da ya tambaye shi duk da yana da ikon yi masa ya san cewa yayi haka ne domin maslahar yaron amma kuma a daidai wannan lokacin shi yaron ba zai san haka ba sai bayan watakila ya girma yayi hankali wannan ilimin ya zo masa sai ya fahimci ashe yayin da yake cewa mahaifinsa ba shi alewa bai ba shi ba shi cikin kauna ce da soyayya ya hana shi ba san ya muzguda mishi ba ko ya kasa ba shi bukatar da yake so a wajen sa to haka ubangiji subhanahu wataala wanda shine mai cikakken sani kamar yadda ya fada a ƙarshen wancan aya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji shi yake da cikakken sanin da mu ba mu da shi yayin da muka nemi wani abu tare da kaskantar da kai da mai da al'amari ga Allah kuma ba mu samu ba to kada mu dauka cewa ubangiji subhanahu wataala bai cika mana alƙawarin da yayi mana na mu roke shi ba mu ba a'a ubangiji subhanahu wataala zai yi haka saboda watakila baka wannan abin a lokacin da kake nema shi zai iya zamo maka da na sani a gaba wanda kai baka san gaba din ba aure ne kake nema auren yiwa ko kike kike san ki auri wani abin bai yiwu ba yayin da kike ganin kina addu'a amma auren da kike so ki a lokacin bai samu ba kina jin kamar wani abin kike so baki samu ba daidai lokacin da kike bukata zaki shiga damuwa zaki ji cewa kin ragu ko ka ragu akan abin da kake so tare da cewa ubangiji subhanahu wataala saboda kaunar da yake maka bai yi maka wannan babun ba saboda abin da ya sani dangane da rayuwarka ta gaba wanda kai baka san ta ba shi yasa mu'mini yana daukan halin da ubangiji yake masa shi kansa wani alkhairi ne da watakila shi bai sani ba shine wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum tana yi wa ku so ku kaunaci abu amma abin nan sharri ne gare ku ubangiji kana iya roƙonsa wani abu ya baka akasin abin da kake roƙo kana iya roƙonsa ya baka akasin abin da kake roƙo wanda ba shi kake so ba a lokacin in ka rungumi karbar kyautar ubangiji to watakila zaka iya ganin abin nan da kake so tabbas shi ne alkhairi gare ka duk da cewa a lokacin da ake maka shi ba shi kake so ba annabi Musa alayhi salam lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi tana matsanancin kaunarsa jaririnta ne kamar yadda kowace uwa take kaunar jaririnta take san shi take tausaya masa musamman ma a wannan yarayi da yake ciki tana jiye masa tsoron dukkan wani abin da zai same shi mara kyau musamman ma a cikin yanayin da ake bibiyar yara kanana maza ana kama su ana kashe su saboda haka za ta so danta kamar yadda kowace uwa take son danta za ta kuma kice abin nan wani abu na sharri ya samu danta musamman ma a lokacin da ake bi gida-gida ana farautar yara kanana to babu shakka uwar annabi Musa alayhi salam za ta yi addu'a Allah ya tsare danta ya kare shi daga miyagun mutanen da suke kokarin sai suke bi suna halaka yara kanana za ta yi addu'a za ta roki Allah ya bata wannan kariya ya ba danta kariya sai kuma ta ji Allah subhanahu wataala ya ce da ita ta jefa shi a cikin ruwa ta sa shi a cikin akwatu ta sa akwatu ta jefa shi a cikin ruwa babu shakka sa mutun akwati da ransa wani abu ne wanda an san ba maslahar sa bace wataci shi yake sa akwati sa sha bakara sa shi akwati akai shi abin ne amma me rai a ce da shi a ce da a ce a sa shi akwati bare yaro wanda ba zai iya yi wa kansa komai ba ce uwarsa ta sa shi akwati kaga sabana abin da take tunani da ta kubutar da danta sannan ba an ta sa shi akwati a ce da ita ta jefa shi cikin ruwa ta jefa shi cikin ruwa ah ya za a yi yaro a sa shi akwati a jefa shi ruwa kuma ai tunanin cewa an yi haka don maslahar sai ya rayu shi da ake kurin kare rayuwarsa daga halaka bayan ta jefa shi ruwa niktifihi fi tabut waqti niktifihi fi al-yam wa yulqihi al-yam bi as-sahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu la akace kuma in ta jefa shi wannan ruwan zai jefa shi gabar teku sannan kuma makiyansa makiyin Allah makiyinsa zai dauke shi ita da take kokarin ta kubutar da shi daga gidan Fir'auna daga Fir'auna da zabaniyansa kuma a ce ta jefa shi a ruwan ba kuma zai jefa shi a bakin gabar gabar ta kuma makiyarsa mutanen Fir'auna za su dauke shi kaga duka aka san abin da take take tunani to amma karshe abin da Allah subhanahu wataala yayi masa da shi da yafi son sa sama da uwarsa sama da kowa wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini kaga wannan shi ne duk zai yaye mata damuwar duk da za ta shiga bayan ta shiga ta jefa shi ai ta shiga damuwa ta shiga damuwa ganin cewa danta dan karami dan tatsitsi da shi ta sa shi akwati ta jefa shi ruwa kuma ruwan nan an ce da ita zai jefa shi gabar gabar teku in ya jefa shi gabar ruwa kuma makiya za su kama shi wanda su suke neman jarirai ruwa a jallo shine Allah cewa asbaha fuadu ummi Musa fariga in kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbi litakuna min almu'minin sai zuciyarta ta waye gari fa yau ba komai in banda tunanin Annabi Musa tunanin halin da yanzu yake ciki laula arbatna in kadat latubdi bihi kamar ma ta fita ta bayyana labarin sa ta je ta ce ku ba da dana ne bari Allah ya daura zuciyarta da tauhidi ba da yadda da Allah da kyautata zato ga ubangiji amma karshe Allah cewa alqaitu alayka mahabbatan minni sai da jefa maka soyayya daga wajena ubangiji subhanahu wataala ya so shi ya sa masa soyayyar kuma kowa da kowa saboda haka sai gashi makiyarsa sun karbe shi su suka rene shi ya ci ya sha a wajen su ya taso ya samu girba a karkashin kulawar su to kaga ashe lokacin da bawa zai ga wani sakamako sabanin abin da yake zaton yaro ki Allah kai yayin saurin fitar da tsammani ya sa rai cewa akwai wani abu a gaba akwai wani abu a gaba wanda shi bai sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu satakrahu shay'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu shi ba lalle kuka sani ba Allah shi ya sani don haka abin da kuka kidin nan kila shine alkhairi gare ku to ya rika cire wannan rika kawo shi a ransa sannan mu sani cewa rashin karbar addu'a da wuri-wuri ba shi take nuna cewa ko bawa yayi wa Allah wani laifi ba ko wani abu ba lalle bane tana yiwa duka sharuddan da suke tattare da addu'a da gaskantar da kai da mai da al'amari ga Allah da dukkan wasu abubuwa da ake buƙatar mai addu'a mutum ya kiyaye yana yi amma kuma yana addu'ar bai ga sakamako wanda ba shi yake nuna cewa ubangiji bai bashi bai yi niyyar bashi abin da ya niyya ba ta yi wannan lokacin in aka bashi akwai matsala amma a jinkirta sai wani lokaci can ne mai nisa sai kuma abin ya zo duba mu ga Annabi Yusuf alayhi salam Annabi Yusuf bayan ya shiga kurkuku ba ta yadda za a ce annabin Allah yana cikin wannan mawuyacin hali kuma ya zanto ba ya roƙon Allah ya fitar da shi daga wannan matsatsi amma Allah subhanahu wataala bai karba addu'arsa ba sai bayan wasu shekaru mafi shaharar abin da malamai suke faɗa shekara 7 falabisa fi sijni bid'a sinin kaga inda a ce wani daga cikin mu ne zai zo yana addu'a yana ganin kusancin shi da Allah a ce shekara 7 bai ga abin da yake roƙo ba yana cikin jarraba zai dauka kamar ubangijin shi ya yi wanda shi ne bai kulawa da shi wanda kuma ba haka bane daga baya aka fito da Annabi Yusuf alaihi salam a cikin wani yanayi na karramawa na girmamawa da ba matsayi bayan wannan ubangiji subhanahu wataala ya jinkirta fito da Annabi Yusuf akwai hikima ka duba da a ce daga shigar sa ba wannan dan tazara ya fito da shi lokacin Azizu Misr yana cikin gahaniyar karfin sa da abin wata kila yi wasu sa'ayi kuma ya cutar da shi ko ita kanta wacce ta neme shi ita ma ta yi wani abu na cutar da shi amma sai ubangiji ya jingirta sa wannan har lokacin da ya kaddara faruwar yunwa a ƙasa lokacin da ake neman wanda zai kawo dauki ya kawo taimako a lokacin Allah ya fito da Annabi Yusuf alaihi salam ya kuma danka mishi makullan bude ko kuma warware wannan matsala a hannunsa ya zanto a lokacin bukatar saki da girman sa da darajar sa haka ka fito da shi kaga jinkiri zuwa wannan lokaci ya taimaka masa to haka Allah subhanahu wataala yake sha'ani Annabi Yaqub mahaifinsa shi ma lokacin da dan sa Yusuf ya bace ai kaga bai gushe ba yana ta addu'a bai fitar da rai ba da cewa zai ga dan sa wata rana Allah bai hada su ba sai bayan wasu shekaru masu yawa da akalla kace shekara wajen 30 sannan Allah zai hada su kuma cikin wani yanayi ya nuna masa dan sa cikin wani yanayi na karamci na addabci na daukaka ba cikin yanayi na wahala na kaskanci ba shi duk shekarun nan shi halin da kake ciki kenan to kaga ubangiji ya jinkirta addu'ar sa sai bayan waɗansu shekaru masu yawa gashi annabin Allah Annabi Ayyub alaihi salam da cuta ta same shi addu'a yake ba za ce Annabi Yusuf Annabi Ayyub baya addu'a ba ga rashin lafiya duk an guje masa na kusa da nene su duk an kaurace masa mutane ba sa son kusantar sa saboda cutar da ta dame shi da ta same shi amma Allah bai an sha addu'a sa sai ban shekara 17 sannan ubangiji ya karba addu'ar sa ya dawo masa da lafiyar sa da iyalan sa da ya rasa ya kuma ba shi arziki fiye da wanda da yake da shi to haka zaka ji tarihin annabawa farkon manzo da Allah ya yi a bayan kasa shine annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam shekara dawo yana da'awar mutanen sa su karba addinin da yake da shi ba za ka ce a cikin wannan tsawon shekarun da yayi ba yana wa'azi baya roƙon Allah ka shirye mutane Allah ka shirye mutane amma ka duba alfa sanatin illa 50 ama shekara 50 amma karshe Allah bai ansa masa yaga abin da yake roƙuwa a lokacin ba wannan baya na nuna cewa ba karɓaɓɓe bane a gurin Allah shine awwalur rusul shine farkon manzanni kuma yana cikin ulul azmi minar rusul manyan manzanni da Allah ya ce annabin sai koyi da shi shi kansa ma'aiki alaihi salatu wassalam ka duba ka ga shekara nawa yayi kafin mutanen sa Qurayshawa mutanen Makka su karɓi addinin tunda ya taso yake musu da'awa a shekara 13 a cikin sa karshe ma haidi ya fita ya basu amma bai gushe ba yana ta addu'a Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka shirye da mutane na basu sani ba yayi hijira bayan hijira Madina can ma suka bi shi da yaki suka yi ta kokari ya za su cutar da shi su hada kai ba da wasu makiyansa haka sai da shekara 20 sai a shekara ta 8 bayan hijira nan yayi 13 ga 8:21 sannan Allah subhanahu wataala ya nufi mutanen Makka yan uwansa da suka da ya taso suka san shi suka san komai na shi sai bayan shekara 21 sannan suka karba addinin da yake shi ai ba baya addu'a ba nan yana addu'a amma kuma aka jinkirta karbar sai wannan lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya so ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga lokacin da na tsara karbar da shigar da mutanenka a cikin musulunci daga nan kuma sauran mutane suka yi ta zuwa ya kuru na fidin la afwaja shekara ta 9 shi amul wufud ake samun baki daga ko ina suka ta zuwa Madina na ta shiga musulunci saboda girman Qurayshawa da darajar su a cikin al'ummar Larabawa karbar su da suka yi wa musulunci sai zanto duk sauran makiya daga cikin kabilun Larabawa su ma sun zubar da makami Qurayshawa sun karba shi kenan. Suka zo suka yi ta shiga addinin musulunci afwajan gungiya gungiya. Saboda haka bawa ko lokaci rika tunowa dan yana addu'a dan zaka ce yawanci mutane su ce nayi ta addu'a ni naji shiru. Wani watakila ɗan satuttuka yi wani abin nan watanni yayi shekara daya amma ya fara gajiya yana cewa yayi ta addu'a ni yanzu ya zan yi a bani wata addu'ar wato wacce da yake yi Allah baya sadda aka canza masa tafita karfi kaga wannan duk rashin sanin sunnar Allah ce subhanahu wataala cikin bayinsa da rashin mayarwa da Allah subhanahu wataala al'amari Allah ya samu dace
to mai sumani malala sakal kai tambayar mu ta farko ayyuka zo daga wanda yake cewa malami menene hukuncin tayar da ikama alhali ba a tsayar da limamin da zai yi sallar ba sai bayan an tayar da ikama sannan a duba cikin sahu a ce wani ya shiga ya ja sallar yace domin ya ga haka a wani masallaci suna yawan yin hakan ba tare da cewar akwai wanda za su yi limancin ba
to akwai liman koda ba a ayyana shi ba amma dai akwai shi da suka tashi suna ikama lalle sun san cewa a cikin su akwai wanda zai yi limancin kai dai ka ce ba a cewa na bane ta yiwu in shi ladani ya yi ikama ya ga babu wanda ya shige ya gaba ya yi sallah so babu komai dai ba wai sharadin ikama sai an san waye zai wuce gaba ba sannan ake yin ta in aka yi ta in ya gaba kowa kenan sai wuce gaba kuma an samu ne ya wuce gaba shikenan ba wani abu ba
to shi kuma da yake cewa malam ya matsayin mutum idan ya yi saukar alqur'ani a yanka rago tare da tara mutane domin taya murna shin haka yana da fa'ida ko kuma aka san haka
to sauka alqur'ani daban hadda alqur'ani daban na farko ya kamata mu bambance tsakanin sauka da kuma haddace alqur'ani sauka alqur'ani wannan koyaushe musulmi mai karanta alqur'ani akai zai rika sauka ka zaka yi sauka to wannan abu ne da ba a taba ji ba a tarihi cewa duk sanda aka kai sauka sai an tara mutane a yayi ba wannan wani abu ne da mutum ya dauko shi zai zanto rayuwar musulmi ta koma duk kullun cikin walima yake saboda wannan ba shi da tushe kuma ko dan ko ba wanda ya taba ma wanda ka sauka shikenan wani ma yana karatu alqur'ani yana sauka baya san ma san yana karanta alqur'ani ka kai karshe ka karanta ka kai karshe wannan ibada ce da kake yi ba lalle ne ka rika nuna mutane yau kai sauka ba kwana uku nake yi a sati ɗaya nake yi a wata nake yi ina yin sauka don haka duk bayan wannan lokaci ka kira mutane a yi walima wannan ba daga cikin koyarwa ta musulunci akwai haddace alqur'ani tun ya haddace alqur'ani ko ya haddace rabin alqur'ani wanda wannan ni'ima ce da Allah yake kibantar wasu da ita ba kowa ne yake samun ta ba to idan mutum ya yi walima misali a matsayin shukur lillah ba wai wani abu da ya dauka na sunna ba da za a lizimce ta cewa duk sanda aka yi a yi wannan yayi ta a matsayin shukur wata ni'ima ce da Allah ya masa sai ya godiya ga Allah subhanahu wataala ya abinci ce mutane su zo su ce na fatan ya zanto wannan babu wani abu amma kada ya lizimce kada ya yi itikadin cewa sunna ce ko cewa wannan abun wajibi ne ko haka ya kamata idan sanda mutum ya yi sauka dole ne lazim ne ya kira mutane a ci abinci kuma sunna ce ba ta daga cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu daga cikin wani hadisi sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ayi wannan akwai asar na Abdullahi dan Umar da Bayhaqi ya fitar da shi Ibn Asakir ya fitar da shi cewa abin nan Umar ba Abdullahi dan Umar ba Umar ibn al-Khattab cewa yayi lokacin da ya saukar Baqara ya tare mutane ya musu ya yanka musu raƙumi an ci asar ne wanda al-Hafiz Ibn Kathir a cikin Musnad al-Faruq littafin sa Musnad al-Faruq ya rona nashi saboda cikin sanadin sa akwai wani da ake kira Abu Bilal al-Ash'ari Abu Bilal al-Ash'ari su malami sun rauna shi kamar Ad-Darqutni ce hadisin sa mai rauni ne Ibn Hibban ya faɗe shi a cikin littafin Thiqat amma shi ma da kansa ya ce yughrib yana kawo hadisai wanda suke da ra'ayi saboda ka sanadin hadisin yana da rauni so haka wasu suna hujja da shi wannan asarin akan cewa ya faru a lokacin sahabbai amma a gaskiya bisa ga duba da yanayin ruwayar ita wannan shi wannan asarin bai inganta daga Umar ibn al-Khattab. Amma da mutun zai yi bi itibari cewa shukr lillah ne ba wai yana yin shi a matsayin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, yana sa a matsayin wani abu da ya zama lazim ba, kamar yadda da zaka ji iyaye na faɗa cewa wanda ya sauka ko ya haddace Qur'ani ba ai masa ba zai iya samun wani tabin hankali ko wata matsala. Wannan in mutun yayi shi da wannan to ya zo da wani abu a addini da ba shi da tushe. Saboda haka wasu malamai suna yin tafsiri da wannan ma'anar, kuma Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad yana faɗar haka.
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatawar Ramani daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Mari Jalimo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Za mu ɗora a cikin shirin nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Barkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatawar Rahma, inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Mari Jalimo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin da cikin wannan shiri, kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatinan talabijin ɗinku. Za mu ɗora wato a cikin tambayoyin naku, inda tambayar ta zo take cewa malam, menene ingancin cewa sai mutum ya fara yi wa kansa addu'a kafin ya yi wa wani ko da iyaye ne?
To ba wai dole ba ne cewa kada ka yi ma wani addu'a sai ka yi wa kanka, amma dai yawanci za mu ga addu'o'i da suke zuwa a Alkur'ani mai addu'a ne kan farawa da kansa, rabbi ghafirli wa li walidayya, rabbi ghafirli wa lil mu'minina wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الدعاء النبي إبراهيم ودانس إسماعيل لسكفاري وكنس، ربنا واجعلنا مسلمين لك ستشوى من ذريتنا أمة مسلمة. وانت ذا مقا وانا كدوبة نفسه لسلمنا ابدأ بنفسك ثم بمن تقول فارادكنك سنن sai kuma waɗanda suke ƙarƙashin ka. So idan mutum ya fara da kansa, wannan shine abin da aka fiji na addu'o'i, mutum ya fara yi wa kansa. Amma ba wai sharadi bane cewa dan kai ba haka ba kai laifi ko ka saba ka kai abin da yake saba na sunna. So yadda ake fara din fara da kai din shi yafi yawa cikin addu'o'in da muke gani na annabawa da Alkur'ani ya zo da su. Kuma fadar annabi ibda bi nafsika din nan tana kara karfafa haka cewa ka fara da kanka, ko da harkar ciyarwa ka ci ka fara ciyar da kanka, to bane kuma addu'a da ita ce babban abin da ake bukata a gurin Allah subhanahu wataala.
To ne yake cewa malam, menene ingancin kissa da ake cewa annabi Ibrahim alayhi salam yana daukar gumakan mahaifinsa yana talla?
Wannan ba gaskiya bane. Annabi Ibrahim ba dora masa gunkin kowa ya yi tallarsa ba, Alkur'ani bai zo da wannan ba, duk da gurare daban-daban da Allah ya ambaci kissar annabi Ibrahim, sai dai ya gaya mana irin wa'azin da ya taiwa babansa cewa wannan abin da kake yi baya da amfani. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a qala Ibrahim li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. Duk Alkur'ani ya taba mu labarin annabi Ibrahim da mahaifinsa da wa'azin da yake tai masa, amma babu inda aka ce ya taba dora masa gumaka ya fita na cewa zai sai abin da ba zai masa amfani ba waye. Wannan duka labari ne kawai, ba tabbatacce ba.
Dole shi kuma yake cewa malam shine ya tsinci kuɗi kafin ya yi cigiya, sai mai shi ya ce sacewa akai, kuma ya ƙara akan kuɗin ainihin abin da shi ya tsinta. To dai ya ka sai ya ki bashi har ma yi bukata da waɗannan kuɗaɗe, to shi ne yake so yana so ya ba shi kuɗinsa a yanzu, to wai yaya zai yi?
To na farko da ya ji mai shi yana ƙoƙarin ya ƙaƙabawa cewa duk wanda aka samu kuɗin a gunsa ɓarawo ne, kuma kuɗin ma sun fi yadda shi ya tsinta, yana jin tsoron in ya ce ga kuɗinka a ce to kai ne ɓarawo kuma kuɗin sun fi haka, to sai mai yadda su inda ya tsinta. Ba ce tsintuwa ɗaukan ta wajibi ba ne, in ka ga tsintuwa dole ka ɗauke ta, an ce wanda zai san zai yi cikiya shi aka ce ya dauka. Mu'arrif wanda zai ce wa abin nan waye ya yadda kudin sa ko waye ya yadda kayan sa shi aka ce ya dauka wanda zai yi wannan aikin tunda aiki ne aka baka ce tsawon shekara zaka yi ta shela kana ne ba kaga aiki ne saka in ka san ba zaka iya ba ka tsallake ta ta wuce ba dole ka dauke ta ba in ka dauka kuma ka ji mai ita yana kokarin ya kakaba maka wani laifin da ba shi kai ne ba kenan sai ka maida ta gurin ka aje salin alin kai tafiyarka wani kuma ya zo tsunta in ya cinye wannan kuma shi da in ya nemi mai abin kuma wannan amma dai kai bai zama lazimi kuma ka rike ta ba kuma bayan ka san mai ita kuma ka je ka cinye kai wani bukata da ita wannan ba daidai bane ka je ka maida ita inda ka tsunta ko ka san wata hanya dabara da zaka isar da ita ga mai abin ko da ba lalle ya fahimci cewa kudin nan nasa ne da ya taba ci har wani lokaci
to ne yake cewa shin Allah subhanahu wataala zai kawo mutum da laifin kisan kai da ganganci ga mutumin da ya gudun wuce kima akan babur har ya kasa sarrafa shi ya buge wani shima akan babur dan ya kai ga sanadin mutuwar sa gaba daya
wannan ba a kiransa kisan ganganci abinda ake cewa kisan ganganci mutum ya dau makamin da yake kisa kuma ya nufi mutum da niyyar kisan shi ake cewa kisan ganganci ta dau bindiga ya saitu mutum ya harba masa ko ya dau wuka ya dubi inda yake maka sa ya daba masa wannan shi ake cewa kisan ganganci kai amfani da makamin da yake kisa an sani sautari akai amfani da shi kisa yake kai amfani da shi kuma da gangan amma mutumin da ya hau babur yana gudu da su sai wannan ba wai ya hau babur bane dan ya kade mutane dan ya buge mutum ya mutu in yayi haka kiran shi abin nan in ya san cewa wannan abin da yayi zai iya jefa mutane cikin hadari amma yayi za a iya shiga cikin shubhul abd wanda wasu daga cikin mazhabobi suke tabbatar da shi kamar malikiya suna cewa akwai kisan da yake kusa da wato yayi kama da ganganci amma ba gangancin bane wasu mazhabi ba sa tabbatar suna cewa kisa ko da zama na ganganci ko kuma zama na kuskure kamar alqur'ani ya nuna wa kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kaga wannan shine kisan kuskure sai kuma akai maganar kisan ganganci wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan suka ce to babu wani tsakiya shubhul amdi to malikiya suna tabbatar da cewa akwai shubhul amdi mutum ya amfani da abinda bai yin kisa galibi ba a cika yin amfani da shi kisa ba amma kuma ya nufi mutum da cutar da shi da wannan abu to wannan zai ce in ya mutu da wannan dukan tun ya dauki yassan da haka wace ko bulala wace ba jin cewa dan an yi mutum bulala an shada masa bula zai mutu amma da yazo da karar kwana yana shada masa zai mutu sai ya ce tunda dama ya nufi shi da cutarwa amma bai amfani da abin da yake kisa ba sai kisa sai su ce masa shubhul amdi shi sai aka tashi diyar sa shi ma ba kisa sai yake ba sai da ce diyar a kara galla za ta zama na tafi diyar khata wato nauyi sosai da fuskar shekarun dabbobin da za a ce ba raƙuma da didin nan shekarun su za su ƙara ba tsaurara masa wajen fadar shekarun saboda ya zanto abin ya shige shi sosai saboda kai mutum da ba fim yana guru da yawa ba cewa ya yi kisan ganganci za ta yi kisan kuskure kuma zai biya diya in ya yi kisan wanda bai kashe a ta wannan hanya
to sai wani yake cewa malam mutum ne yayi fada ba ta hanyar aure ba sannan kuma ko yaron ya kashi cikin iyalansa tare da sauran ƴaƴansa yayi mishi dukan abin da yayi ma sauran ƴaƴan nashi to shine yake cewa idan mutumin ya rasu wannan yaron yana da rabo a cikin gadon uban nasa
da sabani ne da malamai da yawa daga cikin malamai al-jumhur wancin mazhabobi hudu din nan da suna cewa dan da ba a haife shi ta hanyar shari'a ba ta hanyar aure sahihi na shari'a baya gado saboda haka a gurin su wannan yaron ba zai shiga cikin magada ba a gurin wasu malamai kuma suna ganin cewa zai iya shiga cikin magada suna ganin cewa wannan yaron dan sa ne yayin da dan sa ne ba kakaba mishi akai ba yayin da cewa dan sa ne to saboda haka shi uban sa ne kuma abin da yake sa a yi gado shine haihuwa don ka yana daga cikin dalilan gado haihuwa alwulada shawara ya haifuwa ne ko da ko uba da da uba ya gaji da ko da ya gaji uba ko uwa da danta ko yayanta ko su gaji ta ko ta gashe su shi wannan yana daga ciki ko Allah cewa yusikumullahu fi auladikum wato wadanda kuka haifa Allah yana muku wasiya game da wadanda kuka haifa yayanku to shi ma yana cikin wanda ya haifa saboda menene aka fitar da shi kasancewar ya zo ba ta hanyar shari'a ba, wanda ba za ta fitar da shi ba daga kasancewar sa al-walad, tunda duk dan Adam in banda da Adamu da Hawwa'u da Nabi Isa alayhi salam kowanne an samar da shi ne ta hanyar namiji da mace, ta hanyar namiji da mace ake samar da dan Adam, ya khuruju min bayni sulbi wat tarayib. To kasancewar wannan dan ya fito ta hanyar wannan namijin da wannan matar, sun kuma yadda cewa dan su ne, to koda ba ta hanyar shari'a ba dan su ne, shi yasa wasu suke cewa babu dalilin fitar da shi daga cikin magada. Lokacin annabi sayyidina Umar ya sa duk yaran da aka haifa ta hanyar zina zamanin jahiliya, wanda an san iyayensu ma sun san su, wato su suka haife su, amma dai ba ta hanyar aure ba, tunda dama aure wani abu ne sananne, ko kuma da aka rika haifa ta hanyar abin nan, kamar Ziyad ibn Abi Sufyan. Abu Sufyan yana da wata da take farkarsa ce a lokacin jahiliya kafin musulunci, ta haifi wani yaro ana ce da shi Ziyad. To Ziyad ya zo ba a kiran shi da sunan Abu Sufyan, sai da ce Ziyad ibn Abihi, Ziyadu dan babansa, ba wai baban nasa an sani amma ba a faɗa. Sai sayyidina Umar ire-iren su sai ya ce, to duka kowa kai wane ai kai ka haife shi, eh to danka ne, duka sai ya ilhaƙin su da nasabar ma iyayensu. Sai yake ce masa Ziyadu ibn Abi Sufyan, aka daina kiran shi Ziyadu ibn Abi. To wannan duk yana nuna cewa ko da ba ta hanyar abin nan ba, ne da shi ya haife shi to dan sa ne. To wannan yasa wasu suke cewa zai iya cin gadan sa. Almihim mas'ala ce da in a kotu za a yi, to kotu ba za ta ba shi gado ba, saboda shi kotu tukan mu suna aiki ne da abin da yake mazhaba da malikiya.
To sai sakon Rashid ya musu daga Zamfara yake cewa, shin ya tabbata cewa faɗin alhamdulillah bid'a ne a lokacin da mutum ya yi gyatsa, sai dai ya ce alhamdulillah lokacin da ya gama cin abinci kawai?
Alhamdulillah, wato ita gyatsa babu wani abu da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa in an yi ta ga abin da za a faɗa, ba a ce ga abin da za a faɗa, saboda a ci shawa kaga an ce ga abin da mutum zai faɗa in ya yi ta shawa. Shawa ce alhamdulillah, wanda ya ji shi ya ce yarhamukallah, shi kuma ya masa addu'a yuhdikum Allahu wa yuslihu balakum. To amma ita a ci shawa abin nan gyatsa kai, ita gyatsa babu wani abu da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kan cewa ga abinda ake faɗa in an yi gyatsa, kuma ga abinda ake gaya wa mutum an je shi ya yi gyatsa. A cikin Jami'u Tirmidhi akwai wani mutum yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi gyatsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuffa anna jusha'aka hadha, ka rike mana gyatsan nan taka. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka ce alhamdulillah, ba ku kuma shi ya ce masa wani abu, sai ya ce ka daina mana gyatsan nan taka. Suka ce, da a ce akwai wani abu da ake faɗa bai faɗa ba zai gaya masa, to ya baka ce kaza ba. To kuma mutane suna yin gyatsa amma ba a ji cewa ga wani abu da Annabi ya ce kula ka faɗa ba. Ta gyatsa galibi suna cewa ita gyatsa tana faruwa ne saboda cika ciki, mutum ya cika cikinsa, watakila ma ya yi over feeding, ya ci da yawa. Wannan ci da yawa ɗin kuma ba abu ne da musulunci yake so mutum ya riƙa yi ba, domin zai sa masa kasala da mutuwar jiki da sauransu. Kaga abinda mutum zai yi a irin wannan ba yanayi ba ne da har za ka ce alhamdulillah kamar ka samu wata ni'ima, abu ne da ake so kakka kai gare shi ba. To shi yasa suka ce ba amma shar'anta wani abu da za ka faɗa na hamdala ba. To amma da mutum misali bisa al'ada ya saba in ya ci abinci ya yi gyatsa ya ce alhamdulillah, ba wai yana ɗaukan a matsayin sunna ya yi ba, shi da ya saba in ya yi gyatsa ya tuno kamar wannan wata ni'ima ce Allah ya masa, har ya ci abinci yanzu ya ƙoshi, sai ce alhamdulillah ba tare da halartowar zuciyarsa cewa wata sunna ce ta Annabi yake yi ba. Wannan babu laifi, mubah ne, abu ne wanda yake mubah. In ya faɗe shi alhamdulillah yana tunanin ni'ima ce ta Ubangiji ya ba shi abinci ya ci, kaga zai shiga ƙarƙashin babu shukru ni'matillah. Amma shi ma kai ya mai da shi kamar wata sunna ce, in ka ci abinci ka yi gyatsa ka ce alhamdulillah. Ana son in ka ci abinci ko ka yi gyatsa ko ba ka yi gyatsa ba ka ce alhamdulillah. Allah yana son bawa da in ya ci ya yi loma ya ci ta je cikin sai ce alhamdulillah. Annabi ya faɗa za a kalla akala ta ne ya ahmad Allah. Allah yana son bawa, idan bawa ya ci abinci ya ce alhamdulillah, ya samu abin sha ya ce alhamdulillah, wannan ba da alaka da yayi gyatsa ko bai gyatsa bane, ba ce da Ubangiji ya bashi ya ce shi. So haka lokacin da ya yi gyatsa sai ya tuna da wannan ni'imar da Allah ya masa sai ya ce alhamdulillah, wannan ma babu laifi, amma kai ya rika jin cewa sunna ce da sanda ya yi gyatsa ya faɗa ko wani ya yi gyatsa ce kai ce alhamdulillah, wannan babu shi.
Sai wannan shi kuma yake cewa yana son karin bayani ne kan al'amarinsa, ya kasance ma'aikaci a wata ma'aikata, to sai ya kasance cewa ba a zuwa wurin aikin da wuri sai misalin karfe 10 zuwa 11, don ko da mutum ya fita da wuri ma sai dai ya je ta zama a waje don masu alhakin bude ofishin ba sa zuwa da wuri. Yace to malam sai ya amfani da zai iya amfani da wannan dama wajen wato sai ya amfani da wannan dama yake zuwa wani aiki na contract a wata ma'aikata ta daban a wannan awoyin da ba a gudanar ma'aikatar tasu, to shine yake so ya san matsayin albashin da yake karba daga ma'aikata.
Har haka gurin yake shi ba a fara aiki sai 10 ko sai 11, shi kuma yayi amfani da lokacin kafin wannan lokacin aikin ya zo, wannan ba da laifi, sai dai idan su suka daukan aikin da muhimmanci maimakon su zo sanda aka ce a zo suka kiya idan kamar hadin baki ake zuwa sai sanda aka ga dama wannan da sai aje a shi zuwa na aiki wannan ba ya dacewa ba halatta. Amma in ya zanto haka dabi'ar ma'aikatar take ita haka ake ana fara aiki 10 ko 11 saboda kai sai kai amfani da lokacin da yake gabanin wannan sai kai wani abu wannan babu komai, kamar in an tashi ne a ce ana tashi karfe 4 ne ma ka fita kuma ka je kai wani abu zai ce ka bi kabu ko je yayi wata koyarwa ta yamma wannan duk babu wani abu a ciki.
Da shi ma wannan dai kusan makamancin wannan ne ce yake cewa menene hukuncin wanda yake aiki a gwamnati karkashin karamar hukuma kuma ya kasance in ya je ba aiki sai dai ta zama, to sai dai zuwa kullum sai lokaci bayan lokaci.
Idan ya zanto ita gwamnatin da yake wa aikin sun ba shi damar cewa ba sai ya zo ba shikenan, amma in ba su suka ba shi damar ya zo ba shine yake in zuwa saboda yana ga in yaje ba a ba shi wani aiki, amma kuma dai su sun dauke shi akan ana son gan shi a gurin na lokaci kaza ko da ba shi aiki ba, amma ana son ganin shi guri lokaci kaza zuwa kaza, ba halatta yake zuwa yaje kama wani aikin da ba sai ya zo ko da basu ba shi aiki wannan su ya rage, amma in su suka ce ka je in ka ga dama ka zo in ka ga dama ka ki zuwa su waɗanda abin ya shafa ko aikin yake hannunsu su shugaba wannan gurin shikenan, wannan yana da dama.
Wannan take cewa mace ce ta yi allurar tsarin iyali sai jini ya wuce kwanakin da yake yi mata, shin ya za ta yi da sallah da kuma azumi?
Idan jinin ta ya wuce kuma ya zanto shi wannan jinin ne dai bai tafi ba har zuwa wannan lokacin, za ta zauna har sai ya dauki ko ta kai wasu kwanaki kamar kwana 15 kamar da maliki ya suke faɗa, kai kwana 15 bai dauke ba to ya zama jini ne na larura, amma dan ya dauke ko ya dawo ko kuma ya ci gaba ya tana kwana 3 ya kai har 5 ko ya kai 6 ko ya kai 7 to za ta zauna har wannan jini sai ya dauke sannan ta ci gaba da ibadarta.
To shi kuma ne yake cewa malam ya kasance baya sallar sai ya ga dama, wani lokacin ma yakan yi sallar da janaba, shi ne ke tambaye menene hukuncin sa kuma ya zai da sauran sallolin da bai yi ba?
Hukuncin sai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, tuba ta gaskiya ya sani cewa yana halakar da kansa ne da gangan, kuma ya sani cewa fushin Ubangiji subhanahu wataala zai sauka a kansa matukar dai bai gyara ba, ya dawo ya lazimci yin sallah sauran ibadu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya wajabta masa. Sallah Allah ne cewa inna salata kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta, sallah wani farali ne da Allah subhanahu wataala ya wajabta wa mu'minai kuma mai lokaci, farali ne mai lokaci da Allah ya wajabta mu'minai, saboda haka ya kiyaye wannan ya tsaya ya ga yayi sallah akan lokacinta, yana barin sallah tana fita a daga lokacinta ko ya ki to babu shakka wannan cikin hadari babba. Malamai suna tattaunawa game da mutumin da yake kin yin sallah bayan lokacin da ya shiga da gangan ba wani dalili, wasu daga ciki da dama suna kafirta shi, wasu kuma suka ce in ya bai da wannan al'ada sace ko yaushe haka yake ya zama tarikus salati su kafirta shi, to koda ba a ce ka kafirta ba barin sallah abu ne mai hadarin gaske. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa as-salatu ibadatuddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha fa huwa lima siwa man dayyaha fa huwa lima siwaha adiyau, sallah ginshikin addini, wanda ya tsaya da ita ya tsaya da addini, wanda ya tozarta ta to sauran abubuwan da ba sallah ba ma zai tarzarta su. Allah subhanahu wata'ala ya atubi salata li duluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhura. Allah ya sanya wa sallawi lokuta da za a yi lokacin da rana ta karkata wato daga tsararin daga tsakiyar sama al-zahar da al-asr sannan kuma ila ghasaqil layli da shugowar dare magriba da isha'i wa qur'an al-fajr da lokacin sallah asubahi kaga salloli biyar duka ubangiji ya sa musu lokaci yace kai cewa kimin salata li dhikri mantawa kai to duk sanda ka tuna kuma ka tashi kai wannan sallar da ka sarka manta to duk waɗannan dokoki da ubangiji subhanahu wataala ya shimfida saba musu babu shakka hadari ne babba Allah ne cewa khalafa bi ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya ce wasu bara gurbi suka biyo bayan na kirki da kirki su muce wasu bara gurbi suka biyo bayan su Allah sai ce adaa'u as-salah sai ta tozarta sallah tozarta sallah shi da rashin yin ta a lokacin ta ko kuma yin ta ba tare da cika sharuɗanta ba kuma wace sallah da janaba yana sani babu shakka annabi alari ya cewa man salla bi ghairi wudu'in abidan fa huwa kafir wanda zai salla da gangan bai da alwala ya kafirta to yana ga wanda zai salla ba bai da alwala ba bai da ma tsarki babba shine janaba ce ma a jikinsa alhadathul akbar ne ma a jikinsa amma yaje salla haka kaga akwai izgili ga shari'ar Allah akwai izgili ga addinin Allah akwai izgili ga wannan babbar ibada wanda ginshiki ne daga cikin ginshikan musulunci so haka baya dacewa kana sane da kana dan musulmi amma kana wasa da sallah haka saboda haka ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka daina ka kyautata rayuwarka ka kyautata alakarka da ubangiji ka ci gaba da salloli akai akai a lokutan su ka hada da nafilfilu da yawan istighfari domin ubangiji ya gafarta maka abin da ya riga ya wuce a baya
to Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan kaka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta wannan shiri ta yi rai ko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to amma da shi malamin namu a Dr. Sheikh Ahmad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.